This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Litinin 10 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Muhammad Lalun ya tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labaran duniya.
To Mamur, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alƙawarin da ya yi na karɓa ikon Gaza, ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba akan su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma ta wuce matakin farko. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar bada agaji ta kasashen waje ta kasar, wato USAID. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta bullo da jerin wasu matakai da nufin saka tsari a ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu, inda ta ce daga yanzu ɗan asalin ƙasar ne kaɗai ke da 'yancin samun lasisin buɗe kamfanonin.
Harka na gardinaji, ko in ce harka wanda a baka dama ka buɗe wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da fucin wasu daga cikin 'yan ƙasa ko bakin ƙasa ko kuma dukiyar wasu 'yan ƙasa, ai dole sai an gane wane ne kai.
A Najeriya kuwa masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci kan yawaitar haɗuran fashewar tankan mai bayan da wata tanka ta fashe a ƙarshen makon da ya gabata a jihar Neja.
Sau da yawa wayannan direbobin za ka tarar sun gaji, kuma ya zamanto a wasu yanayin ma za ka tarar gajiyar da suka ɗeba ya kai su ga bacci da samun kasa kula da ainihin sharuɗan ainihin ita kanta tuki.
To muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda zai yi nazari kan shawarar da ministan ilimi a Najeriya ya bayar kan sauya matakan karatu daga firamare zuwa jami'a. Kazalika shirin na dauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ku masu sauraro, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alƙawarin da ya yi na karɓa ikon Gaza, ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba akan su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da aka cimma ta wuce matakin farko. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an iya kawar da yunwa sosai yayin da aka tura motocin agaji fiye da 12,600 yankin tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. Amma idan ba a tsawaita yarjejeniyar ba, barazanar yunwa na iya dawowa a cewarsa. Har yanzu yanayin yana da muni, kuma har yanzu mutane na fama da yunwa, abinda shugaban hukumar bada agaji Tom Fletcher ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP kenan bayan da ya kai ziyarar kwanaki biyu Gaza, yayin da yake a cikin jirgin saman Air Force One akan hanyarsa ta zuwa kallon gasar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ake kira Super Bowl. Shugaba Donald Trump ya shaidawa manema labarai cewa ya gaji da labarin da yake faruwa a yankin zirin Gaza bayan da ya ga an sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a rami. Mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar bada agaji ta kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da maradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a faɗin duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka, kamar mai da hankali akan rage tasirin China. Suna yin abubuwan da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko maradan shugaban ƙasa ba. Bayan haka ya kuma ce lokuta da yawa kuɗi ƙalilan ne ke kaiwa ga mutanen da aka tura tallafin domin su a zahiri ba a amfani da kuɗaɗen da hikima, don haka ya zama wajibi mu duba wannan batu kuma mu ɗauki mataki a cikin sauri. Tabbas abin da muke yi kenan, a cewarsa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Inda ma'aikatar cikin gidan kasar ta bullo da jerin wasu matakai da nufin saka abin da ta kira tsari a ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu. Ma'aikatar ta ce daga yanzu 'yan kasar Niger ne kadai ke da 'yancin samun lasisin bude irin waɗannan kamfanoni bayan cike wasu muhimman sharuɗa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma na dauke da karin bayani.
Har yanzu a makon jiya kamfanonin tsaro masu zaman kansu na gudanar da ayyukansu ne a ƙarƙashin lasisin wucin gadi. Dalili kenan ofishin ministan cikin gidan Niger ya kuduri aniyar saka tsari a wannan fanni mai matukar mahimmanci. Saboda haka daga yanzu 'yan kasar kaɗai ne ke da 'yancin samun takardar izinin bude irin waɗannan kamfanoni, inda za a rika bayar da lasisin shekaru 5 da akan iya sabuntawa. Sannan ya zama wajibi a gudanar da bincike domin tantance halayyar wanda ke fatan kafa kamfanin tsaro. Saboda haka daga yanzu haramun ne su gudanar da ayyuka irin na jami'an tsaron gwamnati, kamar yadda ya zama wajibi su darajta dokokin amfani da bindigogin fararen hula da sauran kayayyakin aikin tsaro da aka lamunta da su a dokance. Abinda wasu 'yan ƙasa da na tuntuɓa ke ganin yayi daidai. Alhaji Ibrahim Yusuf na da irin wannan ra'ayi.
Yau wannan kasar ta mahalin da muke ciki dole sai da daukan matakai irin wannan. Tunda in ka kula harka na gardinaji ko in ce harka wanda a baka dama ka bude wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da ficen wasu daga cikin 'yan kasa ko bakin kasa ko kuma dukiya wasu 'yan kasa, ai dole sai an gane wane ne kai a cikin kasa, mene matsayinka da halayyarka da wasu abubuwa da suka yi kama da hakan. Tunda ta wannan hanyar ai ana iya cutar da 'yan kasa da yawa a irin wannan. Misali mallaka bindiga ne a cikin kasa, dole sai an auna hankalinka akwai wasu abubuwa da ake yi kafin a yarda mutum ya mallaki makami a cikin kasa.
A ƙarƙashin wannan sabon tsari, ma'aikatar cikin gida ta ce za ta rinka gudanar da binciken irin waɗannan kamfanoni akai-akai, yayin da doka ta tanadi hukunce-hukunce kan duk wanda aka samu da saba ƙa'ida. Tuni taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ya amince da wannan ƙuduri. Sabili kenan aka ɗibarwa kamfanonin tsaro masu zaman kansu watanni 6 domin daidaita al'amura. To koya masana sha'anin tsaro ke kallon matakin? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Ni abin da nake gani duk wanda suka cika ka'idodi su cigaba da aikin su cigaba da yi, wanda kuma su cika ka'idodi ba in dakatar da su za a yi sai a dakatar da su, kuma a tabbatar da wanda aka ba izini nan gaba sun dace da izinin yin aiki. Ita gwamnati ai ba za ta rasha da baya ba ta bar kamfanoni na tsaro ya kasance su hidda kamfanin nan su yadda suka ga dama, kuma kowa ya sa jari cikin da yesu kenan bai hankali ba sai kasance tsaron kazan kasan ma ya koma hannun wasu mutane wanda ba san ko su wane.
Na tuntuɓi wasu shugabannin kamfanonin tsaro domin jin martanin da za su mayar a game da wannan al'amari, sai dai sun bayyana min cewa ba za su yi magana kai tsaye ba. A nan Niger kamfanonin tsaro masu zaman kansu kan ba da gudunmuwa a harkar tsaron cikin gida musamman a wuraren taron jama'a ko kasuwanni da bankuna ko gidajen attajirai. A watan Yulin 2024 gwamnatin mulkin sojan Niger ta rufe irin waɗannan kamfanoni kimanin 3 ba tare da bayyana dalilan ta na yin haka ba, matakin da ya raba dimbin 'yan kasar da ayyukansu. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya shaidawa manema labarai shirin nasa ne a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihar New Orleans don halartar gasar wasan Super Bowl a jiya Lahadi. Canada ita ce kasar da ta fi samar da karfan dalma a Amurka, inda ta tura kashi 79 cikin 100 na jimlar karahunan da aka shigar da su kasar a cikin watanni 11 na farkon shekarar 2024. Ita ma Mexico tana shigowa da nau'ikan karahunan sosai. a lokacin wa'adin shugabancinsa na farko. Trump ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan karahuna da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma, amma daga baya ya daga wa kasashe abokan hulɗar cinikayya Amurka wajen biyan harajin, ciki har da Canada, Mexico da kuma Brazil. Hare-haren jiragen sama marasa matuki da Rasha ta kai sun haddasa gobara a birnin Kyiv tare da jakkata wata mata a sumi da kuma lalata gidaje da yawa a cewar jami'an Ukraine. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojan Rasha ta bada rahoton kakkabo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 15 a cikin dare, ciki har da guda 7 a yankin Krasnodar. Babu wanda ya jakkata sakamakon gobarar da ta tashi a birnin Kyiv wadda ta fara a wani gini, abinda magajin garin Vitali Klitschko ya faɗa kenan a cikin wani sako da ya wallafa a Telegram. Gidaje biyar sun lalace, bayan haka wata mata kuma ta jakkata a birnin Sumi dake arewa maso gabashin kasar, a cewar gwamnan yankin Iho Kalchenko ta Telegram.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun yawaitar fashewar tankar mai a sassan kasar. Ko a ƙarshen makon da ya gabata, wata tankar mai ta sake fashewa a jihar Niger da ke tsakiyar arewacin Najeriya, wanda hakan shine hatsarin tankan mai fetur na biyu da ya auku a jihar cikin wata guda. Malam Shehu Kanam mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ke jami'ar jihar Nasarawa. A wannan tattaunawa da suka yi da Murtala Faruk sanyin na shirin taskar VOA, ya bayyana dalilan da ke haddasa ire-iren waɗannan haɗura da kuma matakan da za a iya bi don kaucewa aukuwar su.
To hakikanin gaskiya ka san yawancin gunda direbobin tankin nan suke daukan mai zaka tarar daga Lagos, Port Harcourt da sauran wuraren da ke da nisan gaske, kuma shi driver ka sani mutum ne wanda yake da jini a jiki, yayin da ka dauke kaya mai yawan gaske ga kuma nisan tazarar tafiya da zaka yi, misali kace daga Lagos zuwa Sokoto ko Lagos zuwa Maiduguri, ka san tafiya ne wanda yake tafiya na awanni ne masu yawan gaske, kuma dole jiki da jini akwai gajiya. So sau da yawa wayannan direbobin zaka tarar sun gaji, kuma ya zamanto a wasu yanayin ma zaka tarar gajiyar da suka ɗeba ya kai su ga bacci da samun kasa kula da ainihin sharuɗan ainihin ita kanta tuki. Za ka tarar da anawa tunani abinda da ya fi dacewa ya fi zamantowa mafita, shine ya zamanto a arewacin Najeriya akwai depo-depo da yawa wanda za aka giggina, inda a ce man nan za a iya moving din su through depo, zai zamanto su direbobi wurin da za su ɗebi man bayi da tazarar da zai kai ga gajiyar da su wurin tafiya, kuma su samu nutsuwa a jikinsu. Wannan zai taimaka gaya wurin samun sauki, musamman ma akan abin da ya shafi ita haɗura. Amma kada mu manta har yanzu faɗin tarayyar Najeriya manya-manyan hanyoyin ƙasar nan rami ne kamar na mutuwa. So dole ne a yayin da aka samu ɗan tangarɗa kaɗan daga gunshi driver, kuma ga hanya bai da kyau, hakikanin gaskiya dole a samu wannan yanayi na haɗura. Kamar yadda kididdiga ake nunawa daga Septemba zuwa yanzu, ana magana mutane kusan 331 ne a irin bincike da na yi, wanda suke da alaka da mutuwa ta sanadiyar haɗarin tankin mai.
Kayi maganan kamar akwai gajiyawa ɓangaren su kansu direbobi, wanda mun san da cewa kamar babu aikin kenan tsakanin hukuma da su kamfanonin da suke ɗaukowa, cewa dole a samu ƙa'ida ta yawan tafiya da kuma lokacin tafiya da kuma irin wuraren da ya kamata hukumomi su tanada, kamar nan inda za a riƙa hutawa lokaci zuwa lokaci don a kauce ma aukuwar haɗura saboda gajiya.
To akwai wannan tsarin, amma kar ka manta shi driver kuma wasu lokuta da zaran ya riga ya babbun da ya dauki kaya, tunanin shi kawai a kullun ya ga yadda zai iya kaiwa ga ainihin gunda yake zamantowa zangon karshe gare shi. So su mahukunta ba lallai bane ya zamanto kuma suna tracking din shi wannan driver, a san ina ya kamata ya ce zai huta ya zango ya sake jiran wani lokacin da karfi a jikin shi, da at least din ma da bukatan bacci a ce ya yi bacci din kamin ya ci gaba. Wannan ba lallai bane a samu tsarin da za ta iya tabbatar da haka ya fashi sai dai inda kuma ya zama na ita kanta mota din an mata tsarin da akwai iya yawan kilomita din da in kai akwai bukatun ka tsaya ka huta a mai ba haka ba kowane driver fatan shi dama ya sauke ne ya sake dawowa dan iya abin da ya kai ya iya sake dawowa wannan yana determine irin kudin da shi ma zai samu a matsayin shi na driver so la'akari da haka dole ne ya zama to ko akwai drivobin akwai safiya driver so that wannan idan ya gaji shi ɗayan kuma zai iya yin bacci
Malam Shehu Kanam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kenan a jihar Nasarawa Najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz wato 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika kodi shi za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kan ga shirin ilimi
ilimi garkuwar dan adam
tan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau zamu duba shawarar da ministan ilimi a Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayar na saki komawa wani tsarin ba da ilimi a Najeriya wato American tsarin nan na 6-3-3-4 ministan ya bada shawaran a koma tsari na shekaru 12 a primary da secondary sai shekara 4 a jami'a haka kuma za ku je martanin wasu ƴan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa
jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata
makon da ya gabata ne dai kafofin yaɗa labarai a Najeriya suka ruwaito ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alausa na cewa gwamnatin Najeriya za ta soke tsarin ilimi na 6334 ko kuma 6-3-3-4 wanda aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya General Ibrahim Barmasi Babangida ko da yake daga bisani dai ministan ilimin Dr. Tunji Alausa ya bayyana cewa shawara ya bayar ba wai yana nufin a rusa wancan tsohon tsarin bane
we have not is that we need to move from what we have now as 9 years compulsory education as it obtained in other parts of the world
minister ya bada shawaran a koma tsari na shekaru 12 a primary da secondary sai shekara 4 a jami'a to kome iyaye da kuma masana ilimi ko fafutukar kare haƙƙin bil'adama za su ce game da wannan mataki ko niyya da gwamnatin tarayyar Najeriya ga dai Kwamar Musa Jika mai fafutukar haƙƙin bil'adama a Najeriya
wato ya kamata dai gwamnatin ta tsayar da tsari mai kyau wanda zai taimaki al'umma amma wannan tsare-tsaren nata wani lokaci yakan dan rikirkitar da musamman iyayen yara amma mu muna gani dan gyaran da ya kamata su yi ko kuma da su bashi a wancan tsarin na 6-3-3-4 kenan maimakon a ce an maida shi 12-4 domin wannan shine muke gani kaman zai sa yaran su samu zumma na yin karatun da kuma maida hankali a yin karatun amma in ka tsaya duka ka auna kaman duka ma'aunin da yi ne to amma wannan kaga an ce daga primary mutum zai shekara 6 ne daga nan kuma ya wuce kuma secondary ita ma ya shekara 6 so kaga shekara 12 kenan duk dai abin da guda ɗaya ne ake ta dambarwa akan shi so amma mu muna kallon rashin tsari da kuma fitar da jadawali yanda ya kamata yanda su kansu iyaye din za su gane ni na fahimci yanda abin yake to amma da dama kaga wasu ba su sani ba so saboda haka ni abin da kullum muke kallo shine iyaye su sa ido su fahimci abin da gwamnati take nufi ko da yake wani lokaci idan gwamnatin ta tashi fitar da abu ba ta bada bayani wanda yake zai wayar da kan iyayen yara har ma su fahimci ma yanda abubuwan yake kaga magana ilimi din nan muna yawan wasa da shi da yawa na canje-canje da muke akan alƙaluma na yanda za a gudanar da shi wannan kuma wasan da muke yi shi yake dadda kashe gwiwa na ƴaƴayenmu game da abin da ya shafi neman ilimin na tun daga matakin primary har zuwa secondary domin yanzu wani ba zai fahimci ma me ake nufi da wannan lissafin nasu ba, amma a dada wayar da kan al'umma yadda za su gane, sannan kuma su kuma dauke shi da muhimmanci, domin dashin ai haka ake yi. Amma ko da yake wancan din za ka ga zamanin ya juya ba irin yadda ake tafi da al'amura ba yanzu, domin dadin ai akan yi shekara 6 ne a primary, kuma a tafi kuma a shekara 5 ma a secondary mu a lokacin duk da muka yi. So kaga wannan wani abu ne wanda yake ana bukatan wayar da kan mutane da kuma yanda kuma al'umma kuma za su fahimci yanda abin yake, amma ana wasa da yawa da abin da ya shafi ilimi din nan.
To a waje daya kuma wata shawara da ministan ya bayar har ila yau dake ci gaba da haifar da Allah wadai daga ƴan Najeriya shine batun tsarin nan na daina amfani da harshen uwa a makarantun primary da secondary na kasar. A maimakon hakan, ministan ya bada shawarar a bullo da tsarin amfani da harshen uwa a matakin makarantar nursery, wato dai makarantar share fagen shiga primary, abinda kuma masana suka ce ba karamin illa bane ga ci gaban ilimi a Najeriya. Ga dai abinda Dr. Bashir Yankuzo, shugaban sashen ilimin kimiyya a Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Minna ta jihar Neja, kuma daya daga cikin malaman dake gaba-gaba wajen gadan an fara amfani da harshen uwa a makarantun Najeriya.
To mai da shi nursery, to ai nursery dama ba makaranta bane, nursery guri ne da uwaye ya kamata su dauki nauyin yayansu, yara su kasance gaban iyayensu. Karatu daga primary ake fara karatu, kaga implication din wannan policy din shine kawai dai an jefar da shi. To kuma bincike ya nuna shi gaban kasashe da daman gaske na da alaka da amfani da harshen uwa. Me yasa gwamnatin tarayya take ko kuma ake ba gwamnati tarayya shawara ta janye wannan shine abin damuwa. Na'am, duk abubuwan da aka tayar zama cewa matsalolin wato aiwatar da policy din gaskiya ne, to amma ai gwamnatin aka ce ga matsala da yake hana kaza yayi duk da cewa kaza na da amfani, to gwamnatin sai ta zo ta ga za ta warware wannan matsalar don abin ya amfana da kasa duka.
Wasu ƴan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa suka ce,
sunana Balaraba Abubakar Sile, a matsayin wacce ta taba cin gajiyar USAID gaskiya suspending in activities din su ba karamin koma baya zai kawo ma kasar ba, saboda gaskiya suna kokari kwarai wajen hanyar inganta ilimi, kuma yawancin wanda suke tallafa muwa ba wai masu hannu da shuni bane, yawanci wai ayyukan dalibai suke dubawa, duk wanda suka ga aikin shi yana da chance na ya improving development a yankin sai su dauke shi su kai shi kasa waje ya samu horarwa, wanda in ya dawo gida ma suna bukatan kuma ya horar da yan gida. So kaga kaman training the trainers kenan, za su kwashi dalibai su je su horar da su, in daliban suka dawo su ma za su horar da da suka tarar a gida Najeriya. So kaga tsayi da ayyukan su gaskiya ba karamin koma baya zai kawo ta fannin ilimi a kasar ba, banda ma ilimi. In ka duba yawancin ayyukan da ake yi a ministries din mu ta fannin gonan ne, ta karatu ne, ko ta hanyar data ne, ma data collection, kaga kasar mu ba mu da structures a kasa na taking data da sauransu, su surveys duk wa'annan organizations din suke kan wa'annan data, kuma ba da za a yi ayi tsari na ci gaba ba tare da an kalli abin da ya faru ba.
Da wasararo saboda ƙoran lokaci, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leather Pressure na ku babin Brinke cewa huta lafiya.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake.
To a gaida baban gida Jibril, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayin ka ne Samaila Agnes Malam Fatori, kace ni abin da ke ci min tuwa kwarya shine yadda gwamnatin mu na jihar Borno Baba Gano Zulum da ƴan majalisar garinmu Malam Fatori karamar hukumar Abadan suka manta da batun al'amuran al'ummar garin shekaru 11 da yin hijira, shekaru 11 kuma ba kwanaki 11 bane. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau, kace hakika muna goyen bayan ci gaba da tona asirin duk wani murin gaskiya a ƙasarmu Najeriya, kamar yadda ba za mu goyi bayan shafawa duk wani marar laifi kashin kaza ba. sai kuma ra'ayin Babayo Gambo daga garin Tumiya a jihar Damagaram Jamhuriyar Niger mai cewa ya kamata shugabannin kasar Jamhuriyar Niger su mai da hankali kan matasa da suke zaune babu aikin yi domin hakan hadari ne ga kasa. Ra'ayin da karshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Salisu Kauran Namoda. Kace nasara da jami'an tsaron rundunar Dakarun Operation Fansar Yamma ke ci gaba da samu a sassa daban-daban na jihar Mazamfara. Abun farin ciki ne da kuma san barka. Muna ci gaba da yi wa Dakarun addu'a samun nasara a wannan kokari da suke yi na kawar da ƴan ta'adda daga cikin jihar. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riga karantawa.
To kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202 445 6389. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 202 445 6389. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun. Sashen Hausa na muryar Amurka.
Ta yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alƙawarin da ya yi na karɓar ikon Gaza, ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba a kan su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da sakacin ma ta wuce matakin farko. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an iya kawar da yunwa sosai yayin da aka tura motocin agaji fiye da 12,600 yankin tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. Amma idan ba a tsawaita yarjejeniyar ba, barazanar yunwa na iya dawowa a cewarsa. Har yanzu yanayin yana da muni kuma har yanzu mutane na fama da yunwa, abinda shugaban hukumar bada agaji Tom Fletcher ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP kenan bayan da ya kai ziyarar kwanaki biyu Gaza. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar bada agaji ta kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da maradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take bada agajin abinci a faɗin duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka, kamar mai da hankali akan rage tasirin China. Suna yin abubuwan da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko muradan shugaban ƙasa ba. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump sai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya shaidawa manema labarai shirin nasa ne a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihar New Orleans don halartar gasar wasan Super Bowl a jiya Lahadi. Canada ita ce kasar da tafi samar da karafan, wato karhunan dalma a Amurka, inda ta tura kashi 79 cikin 100 na jimlar karahunan da ake shigar da su kasar a cikin watanni 11 na farkon shekarar 2024. Ita ma Mexico tana shigowa da nau'ikan karahunan sosai.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 8:30 kina agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kaimu. Idan ana so za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook da ma YouTube idan ana neman labarai da dumudumin su. Maryam Dauda ce ta taya ni gabatarwa, sai Fiona Wamai nan dudu da ta hada mana shirin da kuma injinin Musidrak da ya daidaita mana sauti. A madadin su ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kaima, maka da ku yi sa domin ga shirin yau da gobe. Yanzu karfe 10:30 daidai na safi a gogon Washington DC. Assalamu alaikum.